This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 12 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Sahab a ba mu kanun labarai.
Jaman diplomasiya a birnin New York suka ce sai ta yi Majalisar Dinkin Duniya ta gaggauta tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa Burundi muddin ba a maido da zaman lafiya a kasar ba. Batun yamutsin siyasa a Siriya da rikicin kungiyar ISIS za su kasance manya a ajandar taron koli da manyan kasashen duniya za su yi a kasar Austria. Shugaban Faransa ya ce Afirka tana buƙatar ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa domin tafiyar da ayyukan raya ƙasa saboda rage kwararar bakin haure zuwa Turai.
To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku cewa wata kungiya mai zaman kanta ta ce wasu jihohin Najeriya ba su taɓa kawo mutanensu abin a zo a gani ba.
Mutum yana Lagos ya zo rubuta wani abu akan da mutum.
A can jihar Bauchi ko tawagar bankin duniya ce ta sauka jihar da zummar taimaka mata ko wani irin taimako?
Wannan wakilai na bankin duniya dai sun zo bisa kan wata taimako tallafi da suke so su ba jihar Bauchi ne ko kuma sun ka bayar ma.
Idan muka tsallaka Jamhuriyar Nijar ko ƴan adawa ne suke barazanar ladabtar da shugaban kasar Muhammadu Yusuf ko me yayi zafi?
Wa'ansu abubuwa ne suke wa kana cikin kasar mu wanda muke ganin cewa yanda duka kasar mu ta shimfiɗa sun ba da dama a ajiyoyin takarda. Zancen ma'adinai na cikin kasa abu ne wanda babban kudin kasar mu ya tsaye da yanda ya kamata a tayar da aikin.
To sannan muna da shirin Grace Alher Abdu na domin iyali. Amma duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Jaman diplomasiya a birnin New York na nan Amurka suka ce sai ta yi Majalisar Dinkin Duniya ta gaggauta tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa kasar Burundi muddin ba a maido da zaman lafiya kasar da ke gabashin Afirka ba. Daga cikin zabin da majalisar take da shi shine tura sojoji daga makwabciyar kasar Congo. Kwamitin sulhu ya zauna cikin wannan mako domin ɗaukar dukkan matakai da suka wajaba domin ƙarin matsin lamba ga hukumomin ƙasar da suke Bujumbura da kuma gargaɗi kan haɗari da ke tattare da ɗaukan dukkan matakai ko kuma munanan matakan da za su yi illa ga jama'a masu yawan gaske, in ji jakadan Birtaniya Matthew Rycroft a jiya Laraba. Haka nan ƙungiyar haɗin ƙasashen Afirka wato AU tana iya tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa Burundin. Amma jami'an ƙasar suka ce ba fa kamar rikicin ya rufe ƙasar ne baki ɗaya ba, saboda haka babu yadda ma za a yi fitinar ta kai ga kisan kiyashi. Rikici da yake da nasaba da zaɓe ya halaka aƙalla mutane mai tanda 40 ya tilasta dubban jama'a gudun hijira zuwa ƙasashe makwabtatun bayan da shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya ayyana tazarce cikin watan Afrilu aka zaɓe shi cikin watan Yuli a zaɓen da ƴan hamayya suka ƙaurace kuma suka kira matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka a zaman wanda ya saba wa tsarin mulkin ƙasar.
Yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tashi zuwa kasashen Tunisia da Austria da kuma Turkiya. Kuma batun yamutsin siyasa a Siriya da rikicin kungiyar ISIS za su kasance manyan ajandar taron da kolin da manyan kasashen duniya za su yi. Taron da za a yi a Austria shine zagaye na biyu na shawarwari kan rikicin da ake yi a Siriya a sabon yunkuri na shata makomar kasar a siyasance bayan zaman farko da suka yi a wajen ƙarshen watan Oktoba. A jawabin bayan taron na farko, manyan kasashen duniya 17 ciki har da Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Turai sun amince kan buƙatar gaggauta ɗaukar matakan diplomasiya domin kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Siriya. Hakan ma manyan kasashen sun amince da Majalisar Dinkin Duniya ta jagoranci shiri da zai kunshi shawarwari tsakanin gwamnatin Siriya da kuma ƴan hamayya masu saucin ra'ayi da zai kai ga tsagaita wuta. Amma har yanzu akwai sabanin ra'ayi sosai kan wasu batutuwa da suka hada da makomar shugaban kasar Bashar al-Assad. A ƙarshen zaman na farko, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce shi da takwarorinsa na Rasha da Iran da wasu jakadu sun amince cewa suna da sabanin ra'ayi kan rikicin da ake yi a Siriya da kuma hanyoyin da za a bi domin samun mafita.
Shugaban Faransa François Hollande ya ce Afirka tana buƙatar ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa domin tafiyar da ayyukan raya ƙasa saboda rage kwararar bakin haure daga nahiyar Afirka. Da yake magana a wani taron koli da shugabannin ƙasashe fiye da 60 suka halarta daga Afirka da Tarayyar Turai, shugaba Hollande ya ce idan ba Tarayyar Turai ta tallafa ƙasashen ba, matsalar kwararar bakin haure inda dubun dubatan mutane suke gudu zuwa Turai zai ci gaba. Shugaba Hollande ya lura cewa galibin bakin hauren sun fito ne da ƙasashen Sudan da kuma Eritrea. Gamer da Eritrea ya ce tilasta tsananta shugabannin ƙasar su sake hali. Ya ce babu wanda yake magana kan wannan batu, ya ce ƙasar da ta zama ko kuma take ci gaba da zama take ci gaba da rasa al'ummar ta ƙarƙashin idanun bargurbin shugabanni waɗanda ba ruwansu. Taron koli da kungiyar hada kan ƙasashen Turai ta shirya na kwanaki biyu jiya Laraba da yau Alhamisa birnin Valletta na ƙasar Malta yana mai da hankali ne kan dalilan da suke sa mutane barin ƙasashensu na asali da kuma inganta hanyoyin ƙaura bisa doka, ƙara inganta hanyoyin kare bakin haure, yaƙi da ƙyanfasa ƙori, da kuma gyara hanyoyin haɗa kai da ƙasashen Afirka domin maido da mutane da ba su cancanci a ba su mafaka ba. Prime Minister ƙasar Belgium Charles Michel ya yi kira da a ɗauki ƙwararren matakai ba taron shan shayi a watse ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Har yanzu ana fuskantar zaman ɗarɗar sosai a reshen jami'ar Missouri da ke Columbia, inda zanga-zangan na musamman ɗalibai baƙar fata suka girka da tilastawa shugaban jami'ar da shugaban majalisar gudanarwa ta jami'ar yin murabus kwanaki biyu da suka wuce, domin yadda suka riƙa wata matsala da ta jibanci wariya ta launin fatar a jami'ar. Rahotanni a shafin Twitter ya nuna cewa mutane suna amfani da kalamai na ƙasƙantarwa yayin da suke tuƙi cikin harabar jami'ar. Mutane ƙalilan ne ake gani suna tafiya da ƙafa a jiya Laraba, domin galibin ɗalibai sun ƙaurace wa makarantar yayin da aka ƙara yawan 'yan sanda a ciki. Tsangayarmu ta fuskanci yamutsi sosai, kuma akwai mutane da dama tsakaninmu waɗanda suka fuskanci barazana ga rayuwarsu da zamantakewa. Waɗannan barazana abin baƙin ciki ne, in ji sabbin shugabannin na wucin gadi da aka naɗa wa tsangayar. A halin da ake ciki kuma, 'yan sanda sun kama ɗalibi na biyu saboda barazana da yi wa baƙar fata ta intanet. Ɗalibin ɗan shekaru 19 da haihuwa ya rubuta wani a dandalin da ake kira Yik Yak cewa zan kashe wani baƙar fata gobe. Tun da farko, 'yan sanda sun kama wani ɗalibi ɗan shekaru 20 da haihuwa mai suna Hunter Park saboda irin wannan barazana da ta dandalin Yik Yak ɗin.
A Myanmar, babu musulmi ko ɗaya daga cikin sabbin wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka zaɓa. Babbar jam'iyyar musulmin ƙasar UNC a taƙaice ta tabbatar cewa babu ɗaya daga cikin kujeru da ta yi takara da za ta samu nasara. Haka nan ma wasu musulmi da suka yi takara, wato dukkansu bisa dukkan alamu, ba za su kai labari ba. Jam'iyyar NLD ta An San Suu Kyi ita ce ta samu gagarumar nasara a zaɓen da aka yi ranar Lahadi, amma ba ta tsaye da musulmi ko ɗaya ba. Ta miƙa wuya ga wata ƙungiya ta 'yan kishin ƙasa mabiya addinin Buddha wacce take shirin baƙanta jam'iyyar a idanun 'yan ƙasar mabiya addinin Buddha waɗanda su ne suka fi rinjaye ƙasar. Haka ma jam'iyyar ta USDP wacce rundunar sojin ƙasar take mara ba, wacce take fuskantar mummunar faduwa a zaɓen da aka yi, ita ma ba ta tsaida ɗan takara musulmi ko guda ɗaya ba.
Labaran duniya ke nan, ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro takun daga babban birnin tarayyar Najeriya, wato Abuja, inda wata ƙungiya mai zaman kanta ta bayyana wasu jihohi a matsayin koma baya ga ayyukan jin daɗin jama'a. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Cibiyar mai suna Center for International Advanced and Professional Studies cikin rahoton da ta fitar ta ce gwamnonin jihohin Yobe, Kogi, Zamfara, Ebonyi da Akwa Ibom su ne suka fi kowane gwamna a Najeriya rashin aiki a talakawansu, domin dukkaninsu babu wanda ƙwazonsa ya haura kashi 35 cikin 100 na mizanin ƙididdiga. Na tambayi daraktan wannan cibiya, Farfesa Anthony Kila, ko menene muradin wannan bincike, ya ce
"We think it will help the people to understand what the electors are doing."
Zai taimaka wa mutane su san menene waɗanda suka zaɓa ke masu, zai kuma taimaka wa gwamnonin kansu su ƙara ƙwazo, zai kuma taimaka wa tarihi ya tantance abin da ya faru a baya. Comrade Abubakar Abdusalam, na wata kungiyar da ke rajin yaki da cin hanci da kuma kawo kyakkyawan shugabanci a cikin ƙasa, ya ce suna maraba da rahoton wannan cibiya.
Wannan rahoton ba mu da jada. Idan ka zaka waɗannan jihohi, na gode Allah wannan abun da suka faɗa bai ma dade ba, akwai waɗansu ayyukan mutum nan kaɗan daga cikin jihohin nan kusan hudu daga cikin su mun zage. Kuma maganan Boko Haram a bangaren Yobe, kuma maganan barayin shanu a Zamfara, ina ga wannan ba zai zama mana wani abu na hujja ba. Abun da yake faruwa a Maiduguri, inda ma Boko Haram ta fita nan duk da tsananciyar hare-hare da ƴan Boko Haram suke kaiwa, amma gwamnan irin rawa da yake takawa to abun a yaba masa ne.
Jihar Yobe wacce na ɗaya daga cikin jihohin da rahoton nuna cewar gwamnanta na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka fi kowane rashin aiki a Najeriya, ta ce ba ta yarda da wannan rahoto ba. Aji Yarima Bularafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar.
Malam Hassan, wannan report wanda wani ya zanna a Lagos a air condition ya rubuta mana wani abu akan ayyukan da muka talakawa a Yobe na gwamna Ibrahim Gaidamu, wannan maganan banza mutum yana Lagos ya zo rubuta wani abu akan damatar wanda bai zo ya ga abubuwan ba. Su zo su ga abubuwan da muke wa talakawa, amma ba mutum wanda yake Lagos bai san ma ina inda damatarin yake ba. Kawai zai bugo wani ƙarya a jarida akan cewa gwamnan mu ba abin da ya yi a talakawan Yobe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A jihar Bauchi tawagar babban bankin duniya ce ta sauka jihar, kuma jihohi uku tawagar za ta ziyarta domin tallafa musu da batun ruwan sha. Daga Bauchin ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mataimakin gwamnan jihar Bauchin, injiniya Nuhu Gidado, shi ne ya tabbi tawagar a gidan gwamnati. Ya yi batu kan makasudin ziyararsu zuwa garin Bauchi.
Wannan wakilai na bankin duniya dai sun zo bisa kan wata taimako tallafi da suke so su ba jihar Bauchi ne, ko kuma sun ka bayar ma sashin ruwa. Jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin jihohi guda uku wanda ya hada da Rivers da Ekiti, sai mu Bauchi din da suka ba wa tallafin dala miliyan 65. Akwai ka'idoji. Jihar Bauchi ya kamata su ba da kashi 10 daga cikin 100 kafin su fara karban wannan kuɗi. To sun zo da yake jihar Bauchi ta bayar da wannan kashi 10 din, sun zo su gani wa idanunsu shirye-shiryen da aka yi, kuma alhamdulillahi sun gamsu da shirin da aka yi. Mun musu kukan akan cewa mun riga mun cika wannan ka'ida, su yi kokari mu samu saboda saka wannan kuɗin a gubidam. Gubidam din na fitun 1992 aka gina shi wajen shekara 23 da suka wuce, amma ba a samu gwamnati da suka zauna saboda su ga sun fadada shi ba. Aka bar shi yanzu har an fi karfin wannan abun, ko da zai yi 100% na capacity dinsa ba zai ishi mutanen Bauchi ba.
Hassan Madukida shine jami'in bankin duniya kan samar da ruwan sha, ya shedawa manema labarai abubuwan da shirin samar da ruwan ya kunsa.
Mun zo Bauchi saboda mu bi sawunmu na baya akan aikin da za mu taimaka wa Bauchi State Government na ƙara taimaka hanyar ba da ruwan sha wa jama'an Bauchi. To yanzu an yi approving loan din, an yi approving komai da komai, ya zauna yanzu na miliyan 67 dala. To ta kunsa gyaran da za mu gyara ruwan cikin garin Bauchi da kara fatuna na cikin gari da kuma kara haɗa ruwa ma mutane a gidajensu. Akwai training na ma'aikatan Bauchi State Water Board. A cikin agreement da ita bankin duniya ta yi da member states, ba a releasing kuɗin gaba da jungun wa country. Yanzu agreement da aka yi sani tsakanin gwamnatin Najeriya da World Bank. So World Bank ba samu agreement tsakanin su da Bauchi State Government ba. Gwamnatin Najeriya ne ta yi signing agreement tsakanin ta da Bauchi State Government. So muna kan aikin ana releasing kuɗin kaɗan-kaɗan sai mun tabbatar an tafiyar da abu kamar yadda muka tsara. In ba tafiyar da shi kamar yadda aka tsara ba za releasing kuɗi ba.
Wato wannan zuwan naku shi ne kun tabbatar da kun gamsu kenan don ku suma aiwatar da wannan shi.
Komai ya zama tabbatacce yanzu. Musan ba wani matsala ba komai yanzu. Ta Bauchi a yadda muka agreement da muka yi da su sun ba da kusan dala miliyan 6 akan abin da muka bayar miliyan 65. Ga yadda ruwan Bauchi take a yanzu, ba duk mutane cikin garin Bauchi suke samun ruwa ba. To taimakon da muke so mu ga cewa duk jama'a cikin garin Bauchi sun samu wannan ruwa.
Tuni dai tawagar ta zarce zuwa jihohin Ekiti da kuma Rivers. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
duniya shiga dakin mota shiga da kai fitowa da baya yanzu sabulun
daga cikin ministocin da aka rantsa jiya ya ce zai gudanar da aikin sa ba sani ba sabo kamar yadda ya fada wa Nasiru Adamai Likaya a cikin wannan rahoton
gidajen ministocin da aka nada ko kuma saukansu na cike da jama'a musamman ma masu neman mukamai inda su ko ministocin ke kokarin fayyace cewa canji za su kawo ga lamuran gwamnati na lika gidan sabon ministan zirga-zirgar jirage Hadi Sirika da na samu cike da jama'a inda na kutsa na tambaye shi wani kwarin guyuwa yake da shi ne akan za su kaucewa cin hanci da rashawa
ina ma dalilin hanci da rashawa din ta yaya za a yi ina minista in dauki kun gidan ba kaina ko in ba dana ko in ba matata wanda kuma duk ba dana ba ko matata ko uwata ko ni kaina in zan bashi kungila misali tunda tana ake bi ana cin kudin al'umma dole sai ya bi ka'idojin da aka tsara ko wannan Najeriya daidai yake duk wanda yazo nema ya bi ka'ida in ya bi ka'ida ya samu to ta ina cin hanci da rashawa zai biyo in kaga ana cin hanci da rashawa dama ana son kai ne cancanta ita ce bin doka da ka'ida ta neman wannan abin da ake nema in ya bi doka da ka'ida ya samu in bai bi ba ya rasa you know hada wasalam babu wani dabara a ciki kuma shugaban kasar jiran Muhammad Buhari yana sane zabo irin mutanen da ya zabo ba na tsammanin daga cikin wanda ya zabo din akwai masu alama kuma a zariyance ma wanda suke da sha'awa ko kudirin cin hanci da rashawa
haka nan na nemi ra'ayin ministan kan ko zai iya tabbatar da muradin gwamnatin Buhari na dawo da kamfanin jirage na gwamnatin tarayya kamar yadda ada ake da Nigerian Airways
abinda ake gani na wadancan lokuta na kamfanin da aka tabbaye misali kamar in zirga-zirgar jiragen sama na Nigeria Airways ko kuma na ruwa na Nigeria National Shipping Line da makamantansu wanda za a yi nan gaba ya fi waɗancan ma aiki tukuri domin al'umma da kuma sha'awa da kuma daidaituwa akan doka da tsari.
Na leka bayan fage inda na tambayi ra'ayin tsohon shugaban matasan kristoci ta Nigeria Pastor Simon Dolly kan ra'ayinsa akan sabbin ministocin inda ya nuna zuwa nan gaba ya dace a duba bangaren matasa.
An ce gobe namu matasa ne mu ne shugabannin gobe. To in mun zama za a zama mu zama shugabannin gobe ya kamata a yau a fara kawo mu kusa kaga mu ma za mu koyo. Nan gaba mun samu shiga ba za mu wasa mu a ce zai ministoci wajen 36 ko matashi daya babu ai ba kyauta mana ba.
Amma ga mata an so samu a ciki aiko
ai matan nan ba matasa bane kaga wani su karamin jiki ne kai amma ba matasa bane domin a cikin su ba mai shekara 50 ba daga shekara 51 zuwa sama yawancin su so ai ka san ba yara bane ba matasa bane so muna roƙon shi shugaban kasa tunda dai Allah ya sa bai ba mu ba matasa ba mu ba zamu ce zamu ke bashi goyen baya ba amma ya tuna da mu wasu ayyuka masu zuwa domin akwai appointment da yawa na zai yi
baka ganin an duba kwararru ne aka nada su wanda kuma ba lalle wannan sai da tasirin shekaru bane irin wannan aike yake nasara
a matasan mu akwai kwararru a cikin matasa muna da su iri-iri Yakubu Gawan shekaran shi nawa 29 ya zama shugaban kasan kasan nan
matasa ne dattawa kuma waɗanda suka tsufa tukup-tukup yan Najeriya dai za su yi fatar samun saukin rayuwa daga ingantar lantarki magani a asibiti shahararrun tituna da kawo ƙarshen ta'addanci Nasiru Adamai Likaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
Idan muka tsallaka makwabcin Najeriya ko wato Niger, ƴan jami'ar adawa ne suke yunkurin cewa za su ladabtar da shugaban ƙasa na ƙasar Niger din. Sulaiman Muhammad Barma, gare ka.
A takardar da suka shigar a ofishin shugaban majalisar dokokin ƙasar Niger a yammacin Laraba, ƴan adawa na zargin shugaban ƙasa Isu Muhammadu da rufe ido akan wasu manyan laifuffuka akalla uku. Saboda haka suka ce ya sabawa rantsuwar da yayi a gaban ƴan ƙasa kan cewar zai kare dokokin jamhuriyar Niger ko ta halin kaka. Dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNCD Nasara Tijani Abdul Kadiri na daga cikin jagororin wannan yunkuri.
Wa'ansu abubuwa ne suke wakana cikin ƙasar mu wanda muke ganin cewa yanda duka ƙasar mu ta shahuda sun ba da dama a wannan takarda. Zancen mu adai na cikin ƙasa abu ne wanda babban kuddin ƙasar mu ya tsaida yanda ya kamata a tayar da aikin. Na cewa duk in za a sa hannu ga wata takarda ya kamata magabata su hankali su hatara da hidda hakin talakawa. A dibi takardar a bincike ta a gani in babu ƙwarwa ciki. In wannan takarda in za a sa mata hannu in babu haƙƙin ƴan Nijar da aka tawaye. To kowa ya san yanda kamfanonin arewa suke tayar da aiki a nan ƙasar da wa'ansu makamantansu. Na biyu kuma kuna tuni kwanakin baya an kama wa'ansu maguɗan kuɗi. A halin jirgin saman Yamai. Maimakon a ce gwamnati ta tsayin daka ta binciki wannan zance na ganin cewa waɗannan kuɗaɗe daga ina suka fito ina za su. Musamman ma yanzu da yake muna cikin yanayi na rashin kwanciyar hankali cikin ƙasa. Wannan kuɗaɗen menene za a yi da su? Ina ne za a yi da su? Kenan ba a sa aka yi wannan binciki ba aka ce waɗannan kuɗaɗe wai a maida mu masu. Mun san wannan ko ba za yi wa ba da sanin shugaban ƙasa ba.
Tuni jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta soma kare shugaban ƙasar ta Niger daga wannan zargi wanda dan majalisar dokokin ƙasa Asmanu Malam Isa ke gani ko aka.
Babu inda doka ta ba dan majalisa damar ya je ya kai ƙarar shugaban ƙasa a cikin majalisa, ba su da wannan inti. Amma kuma a ce ma suna da inti ne kuma sun bi ka'idodi ne, mu a matsayin mu na ƴan majalisa masu rinjaye wannan tattaunawar in sun zo gaban mu za mu rattaka su yadda ya kamata mu rattaka su. Wani lokaci ya huce na tsaya ana yin al'umman ƙasa barazana.
Dangantaka na ƙara tsami tsakanin ɓangarorin siyasar Niger yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaben gama gari a farkon shekarar 2016, kuma alamu na nunin akwai wuya ɓangarorin su sasanta da juna. Ganin yadda hatta taron majalisar sasanta 'yan siyasa wato CNDP ya gaza kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin adawa da masu rinjaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce ƙarfe 12:21. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tsanka hoiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fatan iyali na lafiya. Ana sauran ƙasa da kwanaki 30 wa'adin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗibar wa rundunar tsaron ƙasar na murƙushe ƙungiyar Boko Haram. Har yanzu, ‘yan matan Chibok Shiru ba a san inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba bayan shekara ɗaya da rabi da sace su. Yayin da muke ci gaba da zuba ido da bin diddigin batun ‘yan matan, a cikin makon da ya shige kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ke zama a Abuja ta yanke hukuncin soke zaben gwamnan jihar Taraba na jam'iyyar PDP. Ta kuma umurta a rantsar da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar APC Aisha Alhassan a matsayin gwamna, wadda za ta kasance mace ta farko a tarihin Najeriya da za ta riƙe mukamin gwamna.
Idan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da ita kan kujerar da aka rantsar da ita, mu mata ya kamata ta ba mu priority. Domin mu mata mu ne a ƙasa, kuma mu mata mu ne a gefe, sai mun zo mun yi yakin neman zaɓe, an ci nasara, daga baya sai mu zama ba komai ba.
Ba iznin la za mu gayyaci Hajiya Aisha Jummai Alhassan a wannan shirin. Kafin nan bari mu koma kan binciken da ake yi dangane da yi wa ɗalibai maza fyaɗe a makarantar sakandaren Dr. Hassan Gwarzo. Ga wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da halin da ake ciki.
Jim kaɗan bayan da mataimakin gwamnan Kano Professor Hafiz Abubakar ya kaddamar da kwamitin da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar Maiduguri Professor Abubakar Mustapha ya fara sauraron bahasi daga mutane daban-daban. Tashar Freedom Radio da ke zaman kafar da ta fara yaɗa wannan batu na daga cikin rukunin farko na masu ba da bahasi a gaban kwamitin. Malam Umar Sa'idu Tidin Wada shi ne babban manajan tashar.
Mun ba da shaida kuma muna ganin mutanen da suke cikin wannan kwamiti mutane ne da ga alamun da muka gani tare da su dattawa ne, akwai alamar adalci a tare da su, saboda haka ba na tsammanin wani abu na rashin adalci zai fito daga wajensu. Batun maganar da mutane suke ta yi akan ko ya kamata a bayyana badala ko bai kamata ba, wannan kasan ko dan adam yana da irin ra'ayinsa. Kuma duk inda ake da al'umma da ta ci gaba, fahimta tana bambanta, kuma ana zama lafiya da wannan babbancin fahimtar. Mu a tamu fahimtar, ɗaya daga cikin muhimman aikin jarida shine hana aikata ayyuka na fasadi da asha. Ta yaya zaka hana? Ba mu da ƙaryanka, ba za mu iya yin doka mu ce mun hana ba. Saboda haka hanyar da za ka yi ƙoƙarin ka ga ka hana aikata fasadi ko zalunci shine ka jawo hankalin al'umma su san cewa abu kaza yana faruwa a guri kaza, saboda haka a ɗauki mataki.
Haka suma iyaye sun bada nasu bahasin a gaban wannan kwamiti.
Alhamdulillah, mun je gaban kwamiti kuma abinda muka sani game da makaranta, game da yadda ake gudanar da harka da ta shafi ƴaƴayenmu, game da kuma irin ƙorafe-ƙorafen da da a baya mu muke da su, duk mun zayyana wa kwamiti. Mu dai fatanmu a cikin wannan lamari shine Allah ya fito da gaskiya.
Ko ya zuwa wannan gaba, tashar ta Freedom Radio ta cimma wani mizani na burin da ya kai ta ga fallasa wannan batu. Malam Umar Sa'idu Tidin Wada ya ce,
ya aiko daga nan abin ya tsaya, kasancewa Freedom Radio ta cimma burinta. Na farko dai, al'umma ta san cewa ana yin wani abu da ba daidai ba a wani guri. Na biyu, wannan ya haifar da ɗaukan mataki. Ɗaukan mataki shine an kafa kwamiti ya bincike sannan an rufe makarantar kafin a kammala wannan binciken. Ko daga nan aka tsaya aka ce an sake bude makarantar nan ku je ku ci gaba da karatunku, su masu makarantar za su dauki matakan ganin cewa irin wannan ba ta faru ba saboda kada su sake shiga wannan halin da suka shiga. Sannan waɗanda suke da makarantu irin waɗannan na kwana ko na gwamnati ko masu zaman kansu, wannan halin da makaranta sun gwarzo ta shiga zai sa su kuma su yi taka tsantsan. Na uku, iyaye. Wannan yanzu zai zabura da iyaye in sun ture ƴaƴansu makarantu su rinka bin diddigin halin da suke ciki da yadda suke gudanar da karatunsu.
Domin tabbatar da adalci, kungiyar Child Protection Network ta ce ta kafa wani kwamiti bisa haɗin gwiwa da sauran ƙungiyoyin fafutukar da ke kare haƙƙin yara domin bin ƙwaƙƙwafin wannan batu. Malam Muhammad Alimashi shine babban daraktan kungiyar.
Zai bi kadin duk abubuwan da ake yi. Zai zauna da yaran nan, zai zauna da iyayen shi, kuma zai zauna da wasu waɗanda muke jin sun cutu. Yayi bincike kan abin da ya faru, kuma ya sa ido kan abin da kwamitin gwamnati za ta zartas.
To amma lawyer Audu Bulama Bukarti ya kawo hanzari ta fuskar doka game da kafawa da kuma ayyukan wannan kwamiti.
Ni a fahimta ta kafa wannan kwamiti bata lokaci ne kawai da kuma maimaita aiki. Akwai hukuma guda wadda ake kira hukumar NAPTIP, akwai ofishinsa a nan Kano. Abin da ya shafi cin zarafin yara da safara da su da mata abu ne da ya fada gargashin abin da ake kira exclusive legislative list, ma'ana abu ne da dokokin wato majalisar tarayya ita su suke kula da waɗannan abubuwa. Kuma wannan hukuma da aka kafa gwamnatin tarayya ce ta kafa, kuma a jihohi suke aiki, shi yasa ma aka mata ofishi a jihar Kano. In dai ba idan wani ake kallo a waɗanda ake zargi da abun ba, bai kamata a ce an kafa kwamiti ba, kamata a tura wannan hukumar ta yi bincikenta.
A Litinin ɗinnan ce dai wata tawaga mai ƙarfin gaske daga ofishin mai ɗakin shugaban ƙasa Aisha Buhari ta ziyarci nan Kano, har ma ta gana da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje tsawon sa'o'i da dama dangane da wannan batu na cin zarafin yara a wannan makaranta ta Hassan Gwarzo a wani mataki na ƙoƙarin magance wannan matsala baki ɗayanta.
To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da kwamitin ya bankaɗo a rahoton da zai miƙa gobe Juma'a da kuma abin da zai biyo baya. Yanzu dai a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da kuma Chibahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ɗaliban wannan makaranta da dukkan ɗaliban da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Yaman diplomasiya a birnin New York na nan Amurka suka ce sai ta yi majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa Burundi, muddin ba a maido da zaman lafiya ƙasar da ke gabashin Afirka ba. Ta daga cikin zaɓi da majalisar take da shi shine tura sojoji daga makwabciyar ƙasar Congo. Yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tashi zuwa ƙasashen Tunisia da Austria da kuma Turkiya, kuma batun yamutsin siyasa a Siriya da rikicin kungiyar ISIS za su kasance manya a ajandar taron koli da manyan kasashen duniya za su yi. Taron da za a yi a Austria shine zagaye na biyu na shawarwari kan rikicin da ake yi a Siriya a sabon yunkuri na shata makomar kasar a siyasance bayan zaman farko da suka yi a wajajen ƙarshen watan Oktoban bana. Shugaban Faransa François Hollande ya ce Afirka tana buƙatar ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa domin tafiyar da ayyukan raya ƙasa domin rage kwararar bakin haure daga nahiyar. Da yake magana wani taron koli da shugabannin ƙasashe fiye da 60 da suka halarta daga Afirka da Tarayyar Turai, shugaba Hollande ya ce idan ba Tarayyar Turai ta tallafa ƙasashen ba, abin fa ba zai sa'u ba.
To madalla, da takaitu labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Kafin mu tashi, bari mu mika wato taya murna ga Muntari Zakari, jami'in bankin al'umma da ke Sokoto na murnar haihuwar da matarsa ta yi, wato Halimatu Sa'adiya, na haihuwa ɗa namiji. Allah ya raya, Allah ya ɗaya ba. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai Chibahiro Dodone wanda ya bada umarni, da injiniyanmu wato Jimmy. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an jima, mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.